Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan kun waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi, 10 ga watan Disamba na shekarar 2023. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da sayar da harsasai na tankokin yaƙi 14,000 ga Isra'ila kan kimanin dala miliyan 106.5, inji gwamnatin Biden a jiya Asabar. Ma'aikatar harkokin wajen ta ce ta sanar da majalisa game da cinikin makaman a yammacin ranar Juma'a. Bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken yanke shawara akwai buƙatar gaggawa da ke buƙatar sayar da makaman nan take. Cinikin makaman zai tsallake bitar majalisa, wanda yawanci matakan da ake bi kenan don sayar da makamai ga ƙasashen waje. Matakin dai ba kasuwa aka saba ganin irin haka ba, ko da yake ba a taɓa ganin irinsa ba. Lokacin da gwamnatoci suka ga akwai buƙatar a kai makaman ba tare da jiran amincewar majalisa ba. Akalla gwamnatoci hudu ne suka yi amfani da irin wannan ikon tun 1979, a cewar kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Hukumomi a ke babban birnin kasar Ukraine sun sauke wani mutum-mutumi na Commander Red Army daga tsakiyar birnin a jiya Asabar, a wani bangare na yunkurin kwashe abubuwan tarihi na zamanin mulkin Soviet daga Ukraine. Ma'aikatan ƙananan hukumomi sun rusa mutum-mutumin Mykolasko, wani komandan Soviet a lokacin yakin basasar Rasha, wanda aka gina a shekarun 1950. Wasu 'yan kallo sun yi ta tafawa yayin da wata ƙugiya ta ɗaga mutum-mutumin ta ɗora shi akan wata babban mota. Hukumomin birnin sun ce za a ajiye mutum-mutumin a wani gidan tarihi. Hukumomi a tashar ruwa ta Odessa da ke gabar tekun Bahar Maliya ta Ukraine sun tumɓuke wani fitaccen mutum-mutumi na Catherine the Great a bara, bayan wani gangami da masu fafutuka suka yi na tsawon watanni. Ma'aikatar wutar lantarki da makamashi ta Sri Lanka ta ce ƙasar ta gamu da katsewar wutar lantarki a tsibirin na tsawon sa'o'i da dama bayan gazawar na'ura ɗaya daga cikin manyan layukan ƙasar. An ci gaba da fuskantar rashin wutar lantarki da yammacin ranar Asabar na sa'o'i da dama. A wasu yankunan an ɗauki sama da sa'o'i uku kafin a dawo da wutar. Katse wutar lantarki da aka yi a ranar Asabar ita ce mafi muni tun bayan katse wutar lantarkin bara. A Sri Lanka, fiye da rabin wutar lantarki ana samar da ita ne ta hanyar amfani da gawayi da mai, yayin da sauran aka samo su ne daga makamashi mai tsafta da suka haɗa da dam da iska. Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro da takwaransa na Guyana Irfan Ali za su gana a ranar Alhamis kan takaddamar da kasashen suke ci gaba da yi a kan yankin Essequibo mai arzikin man fetur, a daidai lokacin da kasashen duniya ke ci gaba da gargaɗi game da ta'azzar takaddamar. Za a gudanar taron ne a St. Vincent da Grenadines, a cewar Prime Minister kasar Ralph Gonsalves, wanda ya ce an yi gayyaci shugaban ƙasar Brazil Luiz Inácio Lula da Silva bisa buƙatar ɓangarorin biyu. Gonzales, wanda a halin yanzu ƙasarsa ce ke jagorantar ƙungiyar ƙasashen Latin Amurka da Caribbean, a cikin wata wasiƙa da ya aike wa Maduro da Ali cewa za a gudanar taron ne ƙarƙashin kulawar ƙungiyar da kuma wata ƙungiyar shiya ta al'ummar 'yan Caribbean. Akwai buƙatar gaggawa don murƙushe rikici tare da kafa tattaunawa wadda ta dace ido da ido, inji Gonsalves. A yau Lahadi, al'umman Masar za su kada ƙuri'a domin zaben shugaban ƙasa, inda Abdul Fattah el-Sisi ke shirin sake lashe wa'adi na uku akan karagar mulki a daidai lokacin da ƙasar ke fama da taɓarɓarewar tattalin arziki da yaƙi akan iyakarta da Gaza. Nasara za ta baiwa el-Sisi wa'adin shekaru 6, wanda abubuwan da zai ba muhimmanci akai-akai su ne tunkara hauhawar farashin kayayyaki da magance matsalar ƙarancin kuɗaɗen ƙasashen waje da kuma hana ɓarkewar rikici tsakanin Isra'ila da shugabannin Hamas na Gaza. Zaben wanda ke gudana da ƙarfe 9 na safe zuwa ƙarfe 9 na dare, za a bayyana sakamakonsa a ranar 18 ga watan Disamba. Masu suka na kallon zaben a matsayin abin kunya bayan shafe shekaru 10 ana murƙushe masu adawa da shi, hukumar ya labaran gwamnatin kasar ta kira hakan a matsayin wani mataki na samun jam'iyyar siyasa. Yan takara uku ne suka cancanci tsayawa takara da Elsisi a zaben. Babu ɗaya daga cikin manyan mutane, fitaccen ɗan takara da ya dakatar takararsa a watan Oktoba, yana mai cewa jami'ai da 'yan daba sun auka wa magoya bayansa, zargin da hukumar zaɓe ta ƙasa ta yi watsi da shi. Hukumar kwallon kafa ta Amurka da hukumar kwallon kafa ta Mexico sun gabatar da wani kuduri na haɗin gwiwa na karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya ta mata na shekarar 2027 da za ta samar da kudaden shiga da suka kai dala biliyan 3 wanda ke adawa da shawarar da Brazil da wani shirin haɗin gwiwa tsakanin Jamus da Netherlands da Belgium. USSF ta ce tayin ya yi hasashen yin amfani da damar da aka samu daga gasar cin kofin duniya ta maza ta shekarar 2026 wanda Amurka da Mexico da Canada za su ɗauki nauyin shiryawa. Amurka ta karɓi bakuncin cin gasar kofin duniya ta mata a 1999 da shekarar 2003. FIFA za ta duba wuraren da aka tsara a watan Fabrairu kuma majalisar FIFA za ta kada kuri'a kan mai masaukin baki a watan Mayu. Daga ƙarshe wata kota Iran ta fara shari'ar wani ɗan ƙasar Sweden da ke aiki a tarayyar Turai wanda aka tsare a bara, inji ministan harkokin wajen Sweden a ranar Asabar. Ministan harkokin wajen ƙasar Tobias Bellstrom ya shaida a kamfanin lantarki labaran Sweden TT cewa an sanar da shi cewa an fara shari'ar Jonel Floderus a Tehran. An tsale Floderus ne a watan Afrilun 2022 yayin da yake hutuwa Iran saboda abinda danginsa suka ce ana zarginsa da leken asiri. Bellstrom bai fayyace abinda aka tuhumi Floderus da shi ba. Iyalan Floderus sun ce an tsare shi ba tare da wata hujja ko dalili ba. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya sun zargi Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ƙoƙarin samun sauƙi na siyasa daga wasu ƙasashe ta hanyar kame kan zargin tsaro da watakila ta yi katsa London. Tehran ta ce irin wannan kame ya samo asali ne daga ƙa'idojin aikata laifuka.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole, kasuwa
to masu saurari assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wani sabon shiri na kasuwa akai maki dole daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, wanda a yau shirin yana jihar Kogi inda muka leka kasuwar ƙasa da ƙasa da ke birnin Lakwaja, wato International Market Lakwaja. Kuma a yanzu haka muna tare da shi shugaban wannan kasuwa. A ranka da farko suna.
Assalamu alaikum, sunana Malam Sani Yunusa, chairman na kungiyar 'yan kasuwa International Market Lakwaja, Kogi State.
To chairman, ko da yake ban same ka rumfarka ba, amma dai na same ka shagon da ke kusa da rumfarka. Gaya mana ita wannan kasuwa, wani bangaren kasuwanci ne ta himai da karfi?
To wannan international market din ba wanda ba ka wannan. Akwai kayan buhu, kayan hatsi, kayan gwari, akwai kuma su provision kuma duka ana sayarwa wannan international market. Ko ta yi na wajen state 12 suna zuwa wannan kasuwa. Ana cin ta kwana 4-4 ne, na 5 din shi ne ake cin kasuwa din. Kuma alhamdulillah baki daban-daban suna zuwa wannan kasuwa.
Na'am, to amma ya harkar kasuwancin yake tafiya?
Alhamdulillah, kasuwan da mu ci alhamdulillah. So da kasuwan yanzu dai ko ta yi na an sa abin da muke fuskanta yanzu ta matsalan kuɗi. Abin da ya rage mana kasu addu'a ne, ba ka kasuwan da ya taɓa ba kamar yadda na da ba. Amma da aka yi wannan zaɓe ɗin, Allah dai za mu nan mai alheri, ba kasuwan to.
Wato kana nufi yanzu ba a samun ciniki kamar ba kamar da
ina ina ciniki ba kamar da ba. Yanzu na kai shigo kasuwa ma wajen karfe 9 zuwa 10 yanzu ba gan kowa zaune a bakin kofar shagon sa ba. A yayin da ne zaka ga wani customer na shiga ina fita, wani na dauka, wara haka ko mu ma masu saida kayan hatsi kamar su wake, shinkafa, baraka ta da mu ba muna zuwa wajen nima. Amma yanzu ga mu a zaune muna jira abin da Allah zai mana.
Na'am. Kai magana kayan hatsin nan yanzu anan kaman nawa kuke sayar da ko kwano ko kuma buhu?
To kaman buhu wake yanzu 110,000 ne. Ko ne buhu?
Wane irin wake, ja ko fari?
Fari. Ai jan wake ta fi kowane makudi. Masara kuma tana 35,000 a yanzu. Kuma sabo ne kuma ma tana 35,000. Kashmati wannan ma sabon ta fito tsawo ma na sayar 45,000 na sayar. Masara da kwa ba ta fi 7,710 ba, amma yanzu sabon masara yanzu da zaka saya nan 35,000 ne.
Na'am, kenan an samu karin farashi kenan.
So sai ma dai an samu kuma mun sabon da Allah zai zuwa gaba ba.
Amma me ya kawo tashin farashin wannan?
Yanayin da Najeriya din ta zo ne.
Batun wannan cire tallafin mai dana
shine jawo komi da komi. So da kamar daga Zaria yanzu da muna daukan buhu daya daga Zaria dan magaji zuwa nan.
Zuwa
nan lokaci 600, amma yanzu 2,000 ne kowane buhu daya. In kai ka siya a soba kuma kowane buhu daya zaka dauka 2,500. To idan ka siya buhu 100 ka biya 2,500, ina riban kuma take? A yanzu ma a soba muna sai ta 33,000 ne, banda kudin mota zuwa nan.
Don ci amon tunda kai ne shugaban kungiyar yan kasuwa ita na wannan kasuwa, kaman menene kaman babban kalubale wanda kuke ganin ya kamata a ce gwamnati ta shigo ta yi muku?
To ne muke wannan kasuwan gwamnati bata taba ba mu cewa ga loan ta ba yan kasuwa ba. Ba wani dan kasuwa da gwamnati ta taba ba cewa ga loan an bar ba taba ba mu ba. So muna roka ga gwamnati ne ta ci yanzu ta dube mu da idon basira. Ta san da mu in ma za a sai wani kaya ne a zo kasuwan mu a saya mana memako a wuce wani gari a ja saya.
In za su yi sayayya ba su zuwa nan sai
da. Ba su zuwa nan sai je Kano can arewa a ja saya. Mu kuma bar mu a Zibiya nan.
To da yake muna bakin shago na wani bawan Allah mai gida suna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Nura Abdullahi.
Nan shagon ka ne?
Eh, nan shagon na.
Da midami kake sayarwa ko da yake na gani amma dai fada mu sauraro.
Eh, ina saida flour, suga, shinkafa, clean, sabulu, different type indomie da sauransu.
Na'am, kaman to suga nawa kake saida buhu na?
Eh, yanzu muna saida suga naira 61,000.
To kenan farashin ya karu kenan?
Eh, ya dan ma sauka kadan da 62 ne.
Kaman ga omo can na gani shi nawa ake saida?
Eh, ana saida shi akwai different type, ana saida biba 5-6 ana sai da wani kaman
2,500
kaman 1 gram, kaman 85 gram 2,300, kaman 350 gram ana sai da shi naira 2,500, 850 gram ana sai da shi 6,800, hawa kaman wawo ana sai da shi 4,000.
Kaman me wannan nake gani
dai? Eh, series of ne shi kuma farashin sa quantity naira 16,800.
To amma a kasuwa take yanzu tana dan ji akun
lallah, amma abubuwa sun canza daga lokacin da aka samu canjin price din man petrol. To kasuwa yayi kasa daga lokacin da aka samu rufewa bodoji a Najeriya, kaya sun hau.
Kada ne batun rufe boda din nan
gaskiya shine babban abin da ya jawo hawa kaya a Najeriya. Rufe bodan Niger ya sa kayan abinci sun yi tsada, dan ana samun kaya suna shigowa ta wannan hanya lokacin price bai kai inda ake yanzu ba. To kuma ga kuma magana man petrol shi kuma ya sa transport yayi kudi, eh, komai ya kara kudi sai dai abin da Allah ya insha Allah.
Ba kana din yanzu ba ka yin ciniki kaman yadda kake yi
da? Alhamdulillah, mun gode Allah, amma yanda ake da gaskiya ya wuce yanzu, gaskiya ya wuce yanzu, akwai bambanci
da kwa customer na ga suna shigowa.
Eh, insha Allah, amma mun san amount din da muke a da, mun san amount din da muke yanzu a wuni
kullum. Cinikin da kuke yi a da da wanda kuke yi yanzu akwai bambanci?
Eh, insha Allah, akwai difference sosai kuwa.
Da na kara gaba na samu wani mai saida atamfa da yajin shadda. Malam, me sunanka?
Sunana Nura.
Nura.
Eh,
to ya ciniki yake a nan?
A ciniki alhamdulillah, gaskiya wallahi alhamdulillah.
Ga kuma naga kana yanka yadi ba kake
kuma ta yanka? Wallahi alhamdulillah, mutane suna saya.
Amma yanzu nawa kake saida wannan yadi ne kake?
Wannan abin da muke saida 2,500.
2,500. Eh, yadi nawa kenan?
3 trouser.
Kaman bai mutum riga da wando?
Eh, kaman wando da riga na ciyama haka. Eh,
amma yanzu an dan samu sauki ne koko ya ƙara tsada ne?
Gaskiya ya ƙara tsada, da 4,000 muke sayarwa ko toza.
Na'am.
Yanzu kuma ya ƙara tsada.
Ya aka ya ƙara tsada.
To, dalilin tashin dala. Shi yasa ya ƙara tsada.
Shi yadin da dala ake sawa
koko? Eh, da dala ake sawa, sai an yi canji a so. Shi yasa ya ƙara tsada.
Amma me kuke so yanzu a dan ayi dan a dan samu sauki?
Mu dai abin da muke fata yanzu muke bukata gaskiya a yi yanda za a samu sauki dalar nan ta sauko, saboda dala ta sauko komai zai yi kasa.
To bayan mun kammala da wajen yan abinci da masu probation, mun matso wurin masu sai da kayan gwari, kuma yanzu haka ina wurin yan kankana da agushi da salad da sauran kayayyaki dai na kayan ruwa, wato har da lemu. Ina tare da ɗaya daga cikin masu wannan sana'a. Mai gida suna?
Sunana Abdullahi Abubakar, ni ne chairman yan kankana sai da kayan prok
nan kasuwar Lakwaja.
To
yi mana bayani harkar cinikin kankana kenan.
To harkar insha Allah alhamdulillah, kuma muna cikin farin ciki da godiya da kuma abin da muke farin cikin da Allah ya sa mun samu ci gaba da kuma samun ƙari ga al'amuran jama'a mu.
Na'am, kamar cinikin kankana yake yanzu ana samun kasuwa ko?
Cinikin alhamdulillah, don kullum wani bi muna sauke mota biyu mota uku.
Anan kasuwar Lakwaja.
Kasuwar Lakwaja ba Lebi. Da abarba da kankana da kabeji da kara duka.
Amma ta kara tsada yanzu ko ko tana sauki ne?
Eh, to ta kara kudi gaskiya, amma yanzu dai ta dan sauko bisa ga da. Dan da muna sai zuwa 120, amma yanzu muna sai zuwa 80-90.
Kamar naira 120 ko ko 100?
Naira 120 da lambu 1. Muna sai da tuwo naira 60,000, muna sai da kabeji naira 35,000.
Kamar kwaliya koko?
Eh, kwaliya. Muna sai da naira 85,000 lambu 1.
Kwaliya guda nawa kenan?
Kwaliya guda 100.
Sannan kankana daga ina ne kuke samo ta, daga arewa koko nan?
Jigawa.
Okay, Jigawa can ji a Jigawa.
Za a jiga muke fitowa da ita, wani bi kuma muna fitowa da ita daga wajen Yobe.
Amma kamar tsadan mota ne sa ta kara kudi ko?
Eh, tsadan mota ne, da muna dogon mota naira 600,000, yanzu kuma ta kai naira 1,900,000.
Kamar wancan mutumin sari yake yi koko? Masu saye ne ko? Eh, to zo mu dan abun ga. Assalamu alaikum. Malam barka da sunanka?
Nura.
Eh?
Nura.
Kai gashi kamar kana tsoro ne, ka zo sarin kankana ne, ka zo sayan kankana ne?
A'a.
Me ka zo yi?
Ni dan Turun Baro ne.
O Turun Baro kake?
Eh,
kasuwar Turun Baro ana ja koko?
Ana ja sosai.
Kana ciniki sosai?
Ana ciniki sosai.
Kuma yanzu kullun kamar kana yin nawa nan
kasuwa?
Allah ne da ba asiri.
Haba.
Amin.
To ma saurare, abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan lokaci. A madadin kowa da kowa, musamman ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Mustapha Nasiru Batsari daga nan kasuwar ƙasa da ƙasa da ke birnin Lakwaja ta jihar Kogin Najeriya nake cewa mu zama lafiya.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Ni ne suna Pastor Simon A.S. Dolly. Kar maganar mu ta yau yana cikin littafin Matthew sura 5 aya 5. Yace, albarka ta tabbata ga masu tawali'u, domin su za su gaje duniya. To tawali'u ita ce hakuri. Wato mu zama masu zaman hakuri. Mu zama masu hakuri da juna, da iyalanmu, da yanwaninmu, da dumma wanda muka hadu da shi a ta aikin rayuwa. Domin ba abin da zai kama mana ci gaba a rayuwa in ba tare da hakuri ba. Ai, Allah Ubangiji ma karan kansa hakuri yake da mu. In ba don haka ba da ya halakar da duniya. Hausawa suka ce mai hakuri yake dafa dutse ya kuma share mu. To duniyar da muke ciki a yau, sai mun zama masu hakuri, mu zama masu kaunan juna, mu zama masu gafartawa. Shi kadai zai kawo mana ci gaba da kuma karuwa na ta rayuwa. Albarka ta tabbata ga masu tawali'u, domin za su gaje duniya. Tawali'u ita ce hakuri da kuma zaman lafiya. Domin ba abin da zai kawo mana ci gaba a ƙasa, a gidajenmu, in ba tare da hakuri da zaman lafiya ba. So ina roko masu bi, mu zama masu hakuri da masu zaman lafiya da yanwaninmu, da abokananmu, da inda muke, mu zama masu hakuri. Da mi Isa Almasihu shi ma mai hakuri ne, kuma in ba mun hakuri da junanmu ba, ba za mu samu ci gaba ba. Domin Allah karan kansa hakuri yake da mu. Hausawa suka ce mai hakuri yake ya dafa dutse ma ya sharo mu. To ina rokonku, mu zama masu hakuri, mu zama masu son zaman lafiya, domin wannan kasanmu ya samu ci gaba. Allah ya taimake mu. Nagode. Allah ya bishe ku duka.
Madalla, yanzu kuma sai maimaicin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan ciwon noma ko gaude kamar yadda wasu ke kiran cutar. Noma ko ciwon gaude cuta ce da ke addabar tsoka da kitsen da ke jikin kumatu. Talauci da karanci ko kuma rashin abinci mai gina jiki na daga cikin abubuwan da ke kawo cutar, kuma cutar ta fi addabar yara tsakanin shekara 2 zuwa shekara 6. Cutar noma ta yi kamari a nahiyar Afrika. Hukumar Lafiya ta Duniya ta saka cutar gaude a jerin cututtukan da ba a fiye kula da su ba, wanda hakan ya sa Hukumar Lafiya ta Najeriya tare da haɗin gwiwar Hukumar Wayar da Kai ta Ƙasar da sauran masu ruwa da tsaki a harkar lafiya a Najeriya suka yi taro a Abuja don duba hanyoyin da za a bi don samar da mafita game da yadda cutar ke addabar yara musamman a Najeriya. Baya ga haka kuma an bude sabon asibitin kula da masu fama da wannan cutar a Abuja, sabanin da asibiti ɗaya ne kacal a jihar Sokoto da ke duba masu fama da wannan cuta ta noma ko gaude. Shin menene ciwon noma? Ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke asibitin Nizami a Abuja ya yi mana ƙarin bayani.
Ciwon noma ko abinda a likitance ake cewa cancrum oris wata cuta ce da take addabar tsoka da tantani da kitsen da ke jikin kumatu. Tana farawa da ɗan ƙaramin ciwo haka kamar ɗan ƙaramin gyambo cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, sai ta wawake naman da kitsen da sauran jijiyoyi da suke a jikin shi kumatun nan, yadda haƙora za su fito waje, sai ka ga ya ɓata wa mutum fuska matuƙa.
Shin me ke kawo cutar?
To, takamaimai abin da ke kawo wannan cuta ta noma ba a tabbatar da shi ba, sai dai ana ganin ƙwayoyin cutar nau'in bacteria wanda ake cewa physospirochete, irin su physophysiformis, su da kuma wani lokacin idan yara suka yi ƙyanda ko tarin fuka, sai ga cutar nan ta bullo. Kuma aka ɗauki ruwan da ke wajen aka gwada, sai a ga ƙwayoyin cuta da musamman wannan ita bacteria ta physophysiformis a wannan wuri. Cuta ce wadda ta fi addaba yaran da suke da matsalancin yunwa, wato tamowa, kuma yawanci masu ɗan ƙananan shekaru an fi ganin ta tsakanin shekara 2 zuwa 5, amma ana iya ganin ta har 14 wani lokacin ma a cikin al'ummar da ake samu matsalancin tamowa, har manyan mutane sukan iya samun wannan cuta.
To, likita, cutar tana da alamu ko sai ta yi nisa kafin ake gane ta?
Alamun farko da ake gani na wannan cuta shine ya zama dasashi ko daga cikin shi kumatu, sai ya kumbura, ya ja, yana ciwo, sai ya zama ya dan samu kamar rauni, abinda a Turanci za a ce mai ulcer. To, daga wannan dan ulcer kuma sai ya fara girma, kafin sai ruwa ya fara fita ta wurin, kafin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kuma sai ya girma ya fara cin nama da ƙasu, har da ƙashi yana tabawa da sauran abubuwan da suke a jikin shi kumatun.
Shin yara ne kawai suke iya samun wannan cuta?
To, noma cuta ce da ta shafi, take da matukar alaka da talauci da zama cikin wuri marar tsafta. Sannan yara ta fi shafa misali 'yan shekara 2 zuwa 5 wanda suke da cikin tamowa. Amma a duk al'ummar da take da waɗannan matsaloli, to ana iya samun, har manyan mutane suna samun ita wannan cuta ta noma.
To, likita, wace hanya ake bi don shawo kan wannan cutar?
Idan aka gane cutar da wuri, ana iya hana ta'azzararta, sannan a yi maganinta, sannan a gyara ɓannar da ta yi. Wanda ta ci, to za a ga har sai an yi aiki a kan ƙashi in ta taɓa ƙashin, sannan sai an zo an yi aiki a kan tsokoki da fata da sauran shi, wanda likitan da ake cewa plastic surgeons sai sun yi aiki matuƙa kafin a gyara fuskar na amai da ita yadda take. Amma in an gane ta da wuri, ta duk wannan abubuwan sun fi zuwa da sauƙi.
A wani ɓangare na duniya aka fi samun cutar noma?
Wannan cuta ana samun ta duk ɓangaren duniya da yake fama da yunwa da talauci da zama cikin ƙazanta. Amma dai alƙaluma sun nuna cewar wannan cuta an fi samun ta a sub-Saharan Afirka, kuma ba abin mamaki bane an ga yadda talauci da matsaloli suke a wannan ɓangare na duniya. Alƙaluma daga hukumar lafiya ta duniya, wato WHO, sun nuna cewar duk shekara ana samun mutum 140,000 wanda suka kamu da wannan cuta, saboda ka cuta ce da take addaba al'umma sosai.
To likita, yaya za a kwatanta yawan yaran da ke cin karo da wannan cutar ta gaude, musamman a nan Najeriya?
Akwai matsalar cutar noma sosai a Najeriya. Wannan ne dalilin da yasa har aka bude asibiti musamman wanda ke kula da masu wannan cuta a shekarar 1999 a Sokoto, kuma yanzu ana kokarin a saki wani bude wani asibitin saboda matsalar nan tana da yawan gaske.
To a matsayinka na likita, wace hanya kake ganin za a bi don kawar da wannan cutar?
To cutar noma tana daga cikin cututtukan da za a ce rigakafi ya fi magani. Cuta ce da idan aka tabbatar yara sun samu tun daga haihuwarsu sun samu isasshen nono, sannan bayan sun kai matsayin da za su fara cin abinci, an ba su abinci mai gina jiki yadda za a kare yunwa da tamowa, kuma ya kasance an kula da tsaftar ruwan sha da wurin da ake zama, to insha Allah cuta ce da za a iya kare ta. Sannan dai cututtuka irin su kyanda da ake alluran rigakafin su, ya kasance yaran na sun samu haka, to in aka yi waɗannan za a hana yaduwar wannan cuta.
Shin menene bambancin noma da kuma cleft?
To akwai bambanci matuƙa tsakanin cleft da kuma noma. Shi cleft abu ne da ake haihuwar mutum da shi, kenan abin da za a ce mai congenital abnormality, ba kuma ƙwayoyin cuta ke kawo shi ba. Misali a ce mutum ko ya haɗu da wata bacteria ko wani abu ya kawo mai cleft, sai dai matsala da ta faru a lokacin da jariri yake cikin mahaifiyarsa. Amma noma abu ne da yake faruwa bayan yaro ma ya kai watakila shekara 2 abin da ya zuwa 6, ko kuma sai idan akwai wani dalili na ƙwayoyin cuta da yunwa da sauransu, sannan ake samun shi wannan cutar noma. Sannan cutar noman nan cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ne abin yake faruwa.
To masha Allahu likita, muna godiya. Jama'a, ko kun san cewa gwamnatin Najeriya na da kudirin kawar da wannan cuta ta noma ko kuma gauda a Najeriya nan da zuwa shekarar 2030. Don haka kula da masu fama da wannan matsala kyauta ne. Duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, Dr. Lawal Musa Tahir da muka kasance tare da shi a cikin shirin, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, a har kullum nake cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku, auni lafiya.